Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 22 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa ƴan bindiga sun yi awon gaba da mutane da dama daga yankunan kananan hukumomin Mariga da Kwantagora da ke jihar Niger, Najeriya.
Ya haka ne, motoci uku suka kwaci daga cikin kuma sun kwaci jama'a, sannan kuma akwai wanda suka sama a ji.
Babu jami'an tsaro ne wurin.
Wallahi babu jami'an tsaro. Wannan kullum abu ne kara lalacewa.
Za kuma ku ji labarin Musa Sahabi, wani matashi da ya shahara a wasan dambe a ƙasar Nijar, wanda kuma ya taɓa zama zakaran dambe na Afirka. Kuna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan, ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ukraine ta ba da rahoton wasu sabbin hare-hare da sama da Rasha ta kai a yau Litinin a kusa da wurin da wata babbar tashar makamashin nukiliya take. Yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin yiwuwar Rasha ta ɗau wasu matakai yayin da Ukraine ke shirin bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai. Gwamnan yankin Valentin Reznichenko ya ce makaman roka da Rasha ta harbo sun dira kan yankunan da ke yammacin tashar nukiliyar Zaporozhye. Reznichenko ya ce rokokin sun afka kan gidaje, makarantar rainon yara da kuma kantina. Ƙasashen Rasha da Ukraine dai na ta zargin juna kan laifin harba makamai masu linzami da aka yi ta yi a kusa da tashar wutar lantarki. Hukumar leƙen asiri ta ƙasar Rasha a yau Litinin ta zargi hukumar leƙen asiri ta ƙasar Ukraine da laifin fashewar wani bam da aka ɗana a cikin wata mota da ta halaka 'yar wani babban mai ra'ayin kishin ƙasar Rasha, waɗanda dukkansu sun kasance masu goyon bayan mamayar Ukraine da shugaba Vladimir Putin ya yi. Hukumar tsaron Rasha ta tarayya FSB, babbar hukumar da ta gaji KGB, ta ce kisan Daria Dujina da aka yi a daren Asabar, 'yar Alexander Dujin, mai shekaru 29, ma'aikatan musamman na Ukraine ne suka tsara kuma suka aikata. Babu wani wanda ya ɗauki alhakin kai harin. A jiya Lahadi, mai bawa shugaban ƙasar Ukraine shawara Mykhailo Podolyak ya ce sam Ukraine ba ta da hannu a wannan harin bom. A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayin soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga Koriya ta Arewa, a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Atisayin na Amurka da Koriya ta Kudu, wanda zai ɗauki tsawon makonni biyu, zai haɗa da koyar da dabarun yaƙi a fagen daga, wanda ya haɗa da kwaikwayon al'amuran yaƙi daban-daban, ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-haren da Koriya ta Arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na Koriya ta Kudu. Ƙawayen biyu sun sassauta ko kuma sun ɗage atisayen tun daga shekarar 2017 a zaman wani ɓangare na ƙoƙarin janyo hankalin Koriya ta Arewa kan teburin tattaunawa da kuma sakamakon ɓarkewar annobar corona. Sai dai shugaban ƙasar Koriya ta Kudu, Yoon Suk-yeol, wanda ya hau kan karagar mulki a watan Mayu, ya sha alwashin bunƙasa atisayen da za a yi domin ya zama jan kunne ga Koriya ta Arewa, wadda ta yi ta harba makamai masu linzami a bana. Kwanan nan Qatar ta kama akalla ma'aikata 'yan ƙasashen waje 60 waɗanda suka yi zanga-zangar saboda sun shafe tsawon watanni ba tare da biyansu albashi ba, tare da korar wasu daga cikinsu. Kamar yadda wata ƙungiya mai fafutuka ta ce, watanni uku kacal kafin Qatar ta karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2022. Matakin daina zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar Qatar ke fuskantar zazzafar bincike daga ƙasashen duniya kan yadda take gudanar da ayyukan ta gabanin gasar. kamar sauran kasashen Larabawa na yankin Gulf, kacar ta dogara sosai kan ma'aikatan kasashen waje. Zanga-zangar ma'aikatan mako daya da suka gabata da kuma matakin da Qatar ta dauka game da hakan na iya ƙara rura wutar matsalar. Shugaban wata cibiyar tuntuɓa da kan harkokin kwadago da ke binciken lamarin ya ce tsare mutanen ya haifar da sabon shakku kan alƙawuran da Qatar ta yi na inganta mu'amalar ma'aikata. Da gaske ne wannan ne hakikanin gaskiyar da ke fitowa fili, inji Mustafa Kadri, babban daraktan kungiyar Equidem Research.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yan fashin daji dai na ci gaba da cin karansu ba babbaka a wasu yankuna na jihar Nejan Najeriya. Rahotanni daga kananan hukumomin Mariga da Kwantagora na nuna cewa tsakanin daren jiya Lahadi zuwa wayewar garin yau Litinin, yan bindiga sun yi awon gaba da mutane da dama. Daga Mina ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Yan fashin daji na ci gaba da auka ma jama'a a wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Dama dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya masu fama da wannan matsala ta yan bindiga. Rahotanni daga yankin ƙananan hukumomin Mariga da kuma Kwantagora na nuna cewa tun a tsakanin daren jiya zuwa wayewar garin ranar Litinin ɗin nan, yan fashin dajin sun awan gaba da mutane da dama. Wannan wani mazaunin yankin kasuwar Bala ne da ke yankin karamar hukumar Mariga ya ce yan fashin dajin sun yi awan gaba da wasu fasinjoji na motoci guda uku a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa cin wata kasuwa.
Abin da suka yi shine da suka shigo sosai, suka zo yake ba yawan mutane a wurin, amma akwai hanya da shine sai suka lallace haka a gehen ya ka to da sun ga mota kawai sai da azan shi haka ne motoci uku su ta kwani daga cikin kuma sun kwaci jama'a, sannan kuma akwai wanda suka saka ma a ji
to babu jami'an tsaro ne wurin,
wallahi babu jami'an tsaro wannan kullun abu da kara lalacewa.
To a can yankin Kumbashi ma duk a yankin karamar hukumar ta Mariga yan bindigar sun yi daren mikiya a daidai lokacin da ake tafka ruwan sama. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunan sa ga abin da ya shaida mun ta wayar salula
ne wanda suka shigo tsakanin Melaka suka biyo ta Yabawa, suka zo ta Kumbashi sai suka wuto suka zo nan dajin tsakanin Maburya, mashin hudu suka shigo gab da gari sai ga ruwa ya taso mun komo hawo duwatsu.
A ko kuna saman duwatsun har yanzu?
Eh, muna saman duwatsu, ai ba za mu sauko ba sai mun tabbatar da wucewar su.
A cikin garin Kwantagora ma waɗannan yan bindiga sun kutsa kai gidan wani dan kasuwa da magaribar ranar Lahadin nan, inda suka yi awan gaba da dan shi. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga gwamnatin jihar Niger akan waɗannan sabbin hare-hare, domin kuwa kokarin samun sakataren gwamnatin jihar Niger ya ci tura. A lokacin da na tuntubi kwamishinan yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious, ya tabbatar da cewa yan bindigar sun kutsa cikin garin Kwantagora.
So we are on the trail of the kidnappers.
A yankin Mariga kuwa ya ce duk da yake an kara tura jami'an tsaro a yankin, amma sai an tsagaita ruwan sama da ake tafkawa, sannan za su kara gudanar da bincike. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.
Madalla, aka yi da Mustafa Nasir Batsari da wannan rahoton. To Musa Sahabi wani matashi ne da ya shahara a wasan dambe a ƙasar Niger, wanda kuma ya taɓa zama zakaran dambe na Afirka. Musa Sahabi ya shawarci matasan ƙasar da su jure wahala domin ganin sun cimma burinsu na rayuwa. Daga birnin Yamai ga wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi da labarin Musa.
Musa Sahabi kenan shahararren ɗan damben ne na jamhuriyar Nijar. A nan yana wani filin motsa jiki ne da ke wata unguwa da ake kira Bayarwa a birnin Yamai, inda yake gudanar da atisayensa a kowane murice. Musa Sahabi Gado, ɗan kimanin shekaru 23 a duniya, ya fara shawar wasan dambe ne tun cikin shekarar 2012 kafin daga bisani ya kasance masa sana'a. A dai cikin shekarar 2021 ne tauraruwar Musa Sahabi ta fara haskakawa a gasar dambar Afirka da aka shirya a tarayyar Najeriya a wannan shekara, inda ya samu nasarar kasancewa zakara bayan ya doke ɗan ƙasar tarayyar Najeriya Imbolo Estela, wanda ya kwashe tsawon shekaru hudu yana rike da kambun wannan gasar. Tun dai daga wannan shekara tauraruwar Musa Sahabi ke ci gaba da haskakawa, wanda a ƙasa da shekaru biyu ya samu kambu 7 na manyan kwamfalolin ƙasashen duniya.
Yonga shi ne kambu na da na ɗauko na ƙarshe, kai bi sai kana ganin duka ga ƙasashen nan da yake representing. Lallai wangarin ma da kake ganin ga kuguna santir ne na Europe, wanga kuma santir ne na titira African. Gudan ashibe a duka gudan duniya wanga da kake gani shi kadai ne gare ta, kuma ni ne da shi. Shekara huɗu yayin Nigeria, ana fafatawa sai da Allah ya sa na tai.
Mai horar da Musa Sahabi wasan na dambe Abdulaziz Usaini ya bayyana irin kalubalen da suka fuskanta kafin su kai ga wannan matsayin.
Da kwai lokacin da sai da ma na ba da mota ta jingina na biya mishi kuɗin participation saboda ya kai yayi wasa a Nigeria, wannan tahiyar shi ce ta farko. Sannan kuma daga baya mun ka samu tallafi na mutane da yawa, tahiyar shi ta biyu. Sannan kuma zuwa ta uku kuma har yau dai tallafi yana ta karuwa, saboda da kwai mutanen da ke ba mu tallafi amma ba za su so mu faɗi sunan su ba. Amma da farin mun sha wahala, saboda mu ne za mu nemo kuɗin participation, mu za mu nemo kuɗin mota, mu za mu nemo kuɗin hotel, mu za mu nemo kuɗin abinci.
Rayuwar dai Musa Sahabi Gado na ɗauke da darasi, don haka ya isar da wannan saƙo na musamman zuwa ga takwarorinsa matasa, musamman ma masu shawarar wasannin motsa jiki.
Wasar da kake gani dambe ce, taekwondo ce, judo ce, kowane iri, in ma kwallo ce, waga ta kafa, duk wanda kake in ka dauka zaka ware sa cikin kanka, zani ne saboda kaina takwa. In ka fara ka ci saboda kanka ne zaka yi, ka sa abun garan ka zaka yi, in ka tsaya ka yi shi da zuciya guda, wata ran Allah zai kai ka inda baka taba azawa ba.
Yanzu haka Musa Sahabi Gado na shirye-shiryen halartar wasannin Olympic na birnin Paris na shekarar 2024. Wanda nan gaba kaɗan zai samu wani horo na tsawon shekaru biyu a birnin na fari a fannin wasan na dambe. Yusuf Abdullahi daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Yusuf Abdullahi. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, bari kuma mu shakata da wannan. Madalla, yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi haɗa mana daga Najeriya akan matakan kawo ƙarshen ta'addanci a jihar Zamfara.
Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta ƙara tsaurara matakai a ci gaba da yakin da take yi da 'yan ta'adda, musamman ma 'yan babura masu zirga-zirga da daddare tare da efohomi. Gwamnan jihar Bello Matawan Lamarada ne ya bayyana hakan a fadar gwamnati bayan gangamin da aka yi wajen raba motoci da kuma ababen hawa ga rundunar tsaro ta farar hula.
A ƙarƙashin wannan doka, duk wanda aka samu da aikata ta'addanci, garkuwa da mutane, ayyukan bada bayanai na sirri ko tsegunta bayanai ga 'yan ta'adda zai fuskanci hukunci na kisa. Hukumomi sun fahimci cewa mafi yawancin wannan da ake yi da daddare ana amfani da babura ne wurin aikata su. A sabili da haka, daga ƙarfe 8 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe, gwamnati ta hana yawo da babur a dukkanin ƙauyukan da ke zagaye da cikin garin Musa. Wannan ƙauyukan sun haɗa da Damba da Mare da Tsunami da Tsauni da Barakan Lawo da Sama da Dada da Jayau ta Gabas. Muna umarta jami'an tsaro da su ɗauki matakan tabbatar da an ji wannan dokar sau da kafa. Duk wanda aka gani ya hau mashin a waɗannan ƙauyukan da muka bayyana na cikin garin Musau, bayan wannan lokacin da aka bayyana, mu umarni jami'an tsaro da su kama shi tare da gurbatar da shi a gaban hukuma. Duk wanda aka tsaya ya iya tsaya, muna umartar jami'an tsaro da su hana shi, domin wannan ya nuna alamun cewa bai da gaskiya ko kuma shi kanshi ɗan ta'adda ne.
Sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka sun haɗa da samar da makamai ga rundunar tsaro ta farar hula na jihar.
Mun samar da makamai da hukuma ta aminta da su ga waɗannan 'yan tsaro gari a dukkan masarautu guda 19 da ke faɗin wannan jihar tamu. Dangane da sha'anin masu ba da bayanai ga 'yan ta'adda da aka fi sani da 'yan hukuma, Allah da ikonsa ya sa mun fara kama da yawa daga cikinsu, kuma yanzu haka ana nan ta sa bayanai daga wajejensu domin hukuntar su. Za mu kaddamar da binciken gida-gida a dukkan masarautunmu guda 19 domin zaɓo irin waɗannan ɓatagari domin a hukuntar da su ba da daɗewa ba. Haka kuma mun samar da cibiya ta musamman haɗin gwiwa da ma'aikatar sadarwa a ƙasa domin an sa kiran katta kwana a kan kowace matsalar tsaro. Mun tanadi runguna ta musamman wadda ta kunshi wakilan dukkan hukumomin tsaro na ƙasar nan domin an sa kiran wayar al'umma daga kowace ƙaramar hukumar mulki 14 da muke da su a wannan jiha. Ina shirya ma al'umma cewa duk wanda ya ga wani abu wanda bai yarda da shi ba, to ya kira lambar katta kwana a lambar ka salula za ka ratsa 1-1-2 domin sanar da hukumomi abin da ke faruwa da kuma lungun da abin da ke faruwa. Kiran wannan lamba kyauta ne, don haka ko ba mu kuɗi a cikin wayarka za ka iya kiran wannan wayar. Daga wannan rana duk wani baƙo da zai je ya sauka a masaukin baki wato hotel a duk faɗin jihar nan na Zamfara sai ya nuna katin shaida mai inganci, yo Allah ko passport, international passport ko katin zaɓe ko katin zama ɗan ƙasa ko kuma kati na tukin mota ko na tukin babur. Duk masu hotel ɗin da suka saba ma wannan ƙa'ida za su rasa lasisin izinin gudanar da hotel ɗin su har abada.
Shin komi al'ummar jihar za su ce game da sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka na yaƙi da 'yan ta'adda? Na zanta da wasu abin nan kusa ga malami na farko.
A gaskiya matakan da mai girma gwamnan jihar Zamfara ya ɗauka a kan matsala ta tsaro matakai ne waɗanda za su taimaka. Dama abinda ake nema shi ne su civilian JTF sun shiga lungu da sako tare da jami'an tsaro domin taimaka ma al'umma. Kuma hikimar da aka sa na raba lambar waya wadda za a rika tuntuɓa domin ganin wani abu wanda ba a yarda da shi ba ko kuma lokacin da wani abu ke faruwa, hakan ya yi daidai.
Sunana Hafiz Balarabe Gusauciya, mamuriyar talaka reshen jihar Zamfara. To gaskiya wannan dokoki da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka akan fannin tsaro a cikin babban birnin jihar Zamfara Gusau yayi daidai. Sun ya kamata ma tuntuni mu ce an sanya irin waɗannan dokokin. To jama'a sai sun yi hakuri, matakai ne wanda ya zama dole cewa a riga fada da al'amuran tsaro a birnin jihar Zamfara. Ba ma gwamnati ba, al'umman ma da a cikin waɗannan unguwannin su ya kamata a ce sun ɗauki irin matakai cewa ƙarfe kaza ma mutum bai shiga musu unguwa sai da dalilai.
Sunana Kabiru Ladan ɗan masani. Alal haƙiƙa wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya yi daidai, domin da babura suke shigowa wurin aikata wannan aika-aika, muna kyauta zaton waɗannan matakai da mai daraja gwamna ya ɗauka tare da dukkan sarakunanmu da malamanmu da wasu shuwagabanni, za a kawo ƙarshen wannan aika-aika da ke faruwa yanzu wasu sassa na garin Gusau da fatan ma gabaki ɗaya jihar Zamfara.
A wani labarin kuma, rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta sami nasarar cafke wasu mutane biyu da suka damfari wasu al'ummomi har kuɗi naira miliyan 5 da sunan cewa za su tura musu 'yan sanda su riƙa kulawa da yankin nasu don samun walwala. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar SP Shehu Muhammad, wanda ya tabbatar mana da aukuwar haka.
Tabbas wanda labari haka yake, shi wannan wanda ake ce ma na wani Musa shi ne ainihi wanda ya je kawai ƙarƙashina wanda ne da su haɗa mishi kuɗi har naira miliyan 5 da ne wai zai je ya taimaka musu a turo musu jami'an tsaro a wannan ƙarƙashin. Duk da yake lokacin da muke gudanar da bincike mun fahimci cewa su kuɗin miliyan 5 ba kai tsaye ainihi aka karɓe su ba, an danga ba da su ne a ba da wanga amawun tsawon ga lokaci wanda amawun da alayin har suka kai wannan kuɗin da miliyan 5. Da shi kuma wannan na biyu ɗin shi ne wanda yana ɗaya daga cikin wanda aka yi amfani da akawun lambar shi aka tura wasu daga cikin waɗannan kuɗin. Shi ne su al'umma wannan yanki na 'yar Katsina na ƙaramar hukumar mulkin Bunbulu kawo ma 'yan sanda hoto shi muka karzaya aka kama waɗannan mutane. Kuma dukkaninsu sun tabbatar da wannan abun. Mu especially shi na wani Musa ya tabbatar da cewa lalle ya karɓi waɗannan kuɗi da yarjejeniyar wai zai je wani sa a kawo musu jami'an tsaro a ƙauyen shi. To kaga wannan al'amari ne mai ban tsoro mutum da al'ajabi, saboda sanin kowa ne cewa kai jami'an tsaro a ƙauyuka da wurare don samar da tsaro ai ba abu ne wanda ake karɓo kuɗi ba, abu ne wanda ake yi ainihin haƙƙin da ya rataya wayar su jami'an tsaro tabbatar da cewa an kare rayuka cikin al'umma sun fiye sama jami'an tsaro ake biyan mu albashin. Lokacin da muka tambaye shi mun haɗa muku ko yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro waɗanda yake wanda su da tare da shi a ya je ne sun kai ma ba wai yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro ba waɗanda ya yi wannan abin tare da bakin haɗin bakin su ya tsoma. Kawai kashi kuma ƙarya fi yake ya san bai da zai iya sa a kawo ma wani wuri da ba sau. To amma dai yanzu ana nan ana gudanar da bincike mai zurfi domin a tabbatar da cewa ko akwai waɗansu waɗanda suke da alaƙa da wannan aikin. Kuma bayan nan za a gurfanar da su a gaban kuliya.
To a iya cewa maradan dalla maradin sun fara samuwa. Sanci Abin Malumfashi, Murya Amurka daga birnin Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A Najeriya, masoya lamurin ƙwallon ƙafa na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su kan fitewar 'yan wasan ƙasar daga gasar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da ake fafatawa a ƙasar Costa Rica. 'Yan Super Falconet ɗin sun yi wajarud ne a daren jiya Lahadi, bayan da takwarorinsu na ƙasar Netherlands suka doke su da ci 2 da nema a wasan matakin kwata final na gasar. Mai horar da 'yan wasan na Najeriya, Christopher Danjuma, ya ce an sami wasu kurakurai da dama a ɓangaren 'yan wasansa, waɗanda 'yan ƙasar ta Netherlands suka yi amfani da damar suka sami nasara. 'Yan matan na Najeriya dai sun ɗauki hankali sosai a gasar, ta yadda ma ake lissafawa da su a cikin ƙasashen da ake hasashen za su iya lashe gasar. Kasancewar sun yi nasara a dukkanin wasanninsu uku na farko na matakin rukuni-rukuni, wanda ya ba su damar tsallakewa zuwa matakin na kwata final. Wannan ya sa da dama 'yan ƙasar da ke bibiye da gasar suka tausayawa 'yan wasan tare kuma da ya musu uzuri, domin kuwa cewar wasansu da dama 'yan wasan sun nuna ƙwazo, illa dai rashin sa'a da suka ci karo da shi a wasan na jiya. A Ingila kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Chelsea Thomas Tuchel ya ta'allaka dan karen kashin da kungiyar ta sha a hannun Leeds United da tafiyar da suka yi zuwa gidan Leeds din a cikin mota a maimakon jirgin sama. A wasan su na mako na uku na gasar Premier, Leeds ta karbi bakuncin Chelsea din a jiya Lahadi a gidanta na Elland Road, ta kuma doke ta da ci 3 da nema. Kwallaye biyu na farko da Leeds din ta zura tamkar kyauta ce daga Chelsea, a yayin da kwallo ta uku kuma aka zura ta bayan baiwa sabon dan wasan baya na Chelsea Khalidou Koulibaly katin gargadi na biyu, wanda ya rikide zuwa jan katin kura a minti na 84 na wasan. Tuchel ya ce matsalar ta samo asali ne tun a ranar Asabar, sa'ad da jami'an horar da ƴan wasan na kungiyar suka yi tafiya zuwa Elland Road da mota. To sai dai duk da haka ya zargi ƴan wasan kungiyar da yin kasa a gwiwa a maimakon mai da hankali da dagewa kamar yadda ya kamata. Haka kuma ya zargi sabon dan wasansa na baya Khalidou Koulibaly da yin ba daidai ba da ya ja har aka bashi jan katin kora, lamarin da ya sa kungiyar ta sami gibin dan wasa a daidai lokacin da take fafutukar farke kwallaye biyu da aka zura mata. Dan wasan tsakiya na kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Casemiro ya musanta zarge-zargen da ake yi na cewa yana bukatar komawa Manchester United ne saboda kuɗi. Wasu manazarta lamarin wasanni ciki har da tsohon mai tsaron gida na United Ben Foster sun yi kirarin cewa Casemiro na son komawa United din ne saboda zunzurutun kuɗin da aka kiyasta za a rika biyansa da suka kai fam 300,000 a kowane mako. To sai dai a jawabinsa ga manema labarai na ban kwana da Real Madrid, Casemiro ya karaita cewa alkawarin United na ninka masa albashin sa ne ya ja hankalinsa zuwa kungiyar. United din za ta sayi Casemiro ne kan kuɗi fam miliyan 70 a kwantaragin shekaru 4 bayan da ya kwashe tsawon shekaru 9 yana takale da Real Madrid, inda ya koma tun daga shekara ta 2013. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla, an gaishe ka Murtala Faruk Sanyinna. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
A takaice, Ukraine ta ba da rahoton wasu sabbin hare-hare ta sama da Rasha ta kai a yau Litinin a kusa da wurin da wata babbar tashar makamashin nukiliya take, yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadin yiwuwar Rasha da dau wasu matakai yayin da Ukraine ke shirin bikin zagayewar ranar samun yancin kai. Gwamnan yankin Valentin Reznichenko ya ce makamar roka da Rasha ta harbo sun dira kan yankunan da ke yammashin tashar nukiliyar Zaporozhye. Hukumar leken asiri ta kasar Rasha a yau Litinin ta zargi hukumar leken asiri ta kasar Ukraine da laifin fashewar wani bom da aka dana a cikin wata mota da ta halaka yar wani babban mai ra'ayin kishin kasar Rasha, waɗanda dukkansu sun kasance masu goyon bayan mamayar Ukraine da shugaba Vladimir Putin ya yi. Hukumar tsaron Rasha ta tarayya FSB, babbar hukuma da ta agaji KGB, ta ce kisan Daria Dujina da aka yi a daren Asabar yar Alexander Dujin yar shekaru 29 ma'aikatan musamman na Ukraine ne suka tsara kuma suka aikata. A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayin soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga Koriya ta Arewa, a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Atisayin na Amurka da Koriya ta Kudu, wanda zai ɗauki tsawon makonni 2, zai haɗa da koyarwa da dabarun yaƙi a fagen daga, wanda ya haɗa da kwaikwayon al'amuran yaƙi daban-daban, ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-hare da Koriya ta Arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na Koriya ta Kudu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da Tatiana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau ni ce taku Kinta Suleiman Yarawa nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma'assalam.